بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 23 ga watan Jumadal Akhira Hijra Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 12 ga watan October 1998 Al-Sheikh Al-Muhaddith Al-Allamah Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani hafizahullah yace wa amma rak'atani ba'da al-witri amma rak'o'i biyu da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance nayi a bayan witri waɗannan rakawa'i biyu kamar yadda muka ji al-Imam Muslim ya ruwaito su. Sai malam yace to a zahirin wannan hadisi in an dube shi yana karo da hadisin da Annabi yake cewa ku sanya sallar witri ta zama ita ce sallar ku ta ƙarshe a dare. To gashi kuma an ce Annabi bayan witri kuma yana yin ainihin wata sallah raka'a biyu. Sai yace to malamai sun shiga sun fita wajen su hada waɗannan hadisai guda biyu. Yace amma duk hanyoyin da malaman suka bi to babu wata hanya wadda take ta gamsashe shi, don haka sai ga cewa abin da ya fi shi ne waɗannan rakawa'i guda biyu a basu. Domin a yadda ƙa'idar ilimi take, idan umarni ya zo cewa a yi kaza, sa'an nan kuma wani nassin ya sake zuwa cewa a aikace Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin kaza, to a wannan halin umarnin shi ya fi cancanta da abi, sai a bar wannan aiki na Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Domin shi wannan aiki na Annabi zai iya ɗaukan ta'awili ko ya ɗauki wata fasara kamar cewa khususiya ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Don haka sai malam ya fahimci cewa to abin da ya fi shi ne kai kai aiki da umarnin Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa sallaka ta dare ta ƙarshe ta zama ita ce witri. Aikin da Annabi yake a nan kakai koyi da shi shi ne kada ka rinƙa yin raka'a biyu bayan witri. Ya ce to yana nan a wannan hali sai ya ci gaba da bincike. Sai kuma ya sadu da wani hadisi sahihi manzon Allah yana umarni da cewa a yi waɗannan rakawa'i guda biyu a bayan witri. To zai ce to kaga wannan umarnin kuma ya yi daidai da aikin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. To tunda an samu umarni ya yi daidai da aikin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, to anan ya fi ƙarfin wancan umarnin kenan na cewa a sanya sallar witri ta zama ita ce ta dare ta ƙarshe. Don haka sai ainihin malam ya ce to yanzu ya tabbata kenan shari'a wa mutane duk baki ɗaya za su iya yin sallah raka'a biyu bayan ainihin witri ɗin nan. Sai yake to wancan umarni na farko na cewa a sanya sallar witri ta zama ita ce sallar ƙarshe a dare, sai ya zama za a ɗauke shi akan yin haka mustahabbi ne, wato mustahabbi ne ya zama witri ita ce sallar ka ta ƙarshen dare. Idan haka ba ta samu ba to sai a ce ainihin dan ka gabatar da witri ka zo ka yi wata sallar raka'a biyu a bayanta to babu laifi akan haka. Jama'a mun fahimci wannan, mun karanta waɗannan bayanai yanzu na taƙaita mana taƙaitaccen bayanin karatun ne. To waɗannan rakawa'i biyu waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yin su bayan ya idar da witri, kuma ya zama waɗannan rakawa'i guda biyu Annabi ya yi umarni da a yi su, to menene shi Annabi yake karantawa a cikin su? Fa kana yaqra'u fihima idza zulzilatil ardu, yana karanta idza zulzilatil ardu wadda idza zul ita ce sura ta 99 a Qur'ani ayoyinta 8 ne, wa qul ya ayyuhal kafiruna da qul ya ayyuhal kafiruna. Wannan hadisi al-Imam Ahmad wa Ibn Nasr wa Tahawi sun ruwaito shi. Al-Imam Tahawi ya ruwaito wannan ainihin hadisi a cikin littafin shi Sharhu Mushkilul Athar mujalladin farko shafi na 202, wa Ibn Khuzaimah da al-Imam Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban da Ibn Hibban bi sanadin hasanin sahihin, da isnadi mai kyau mai inganci. To bayan da ka gama jin bayanai dangane da ainihin sallar witri, sai kuma Al-Sheikh Al-Allamah Al-Albani ya ce saminan ko as-samina sallah ta 8 salatul juma'a sallar juma'a. Menene Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake karantawa a cikin sallar juma'a? Sallar juma'a dai farilla ce, ita ce wadda take tsayawa madadin ainihin azhar a ainihin wato ranar juma'a. Duk mutumin da ya samu sallar juma'a to haramun ne gare shi a cikin addinin musulunci ya dawo ya ainihin sake maimaita azhar, kuma bai halatta mishi ba, tare da cewa ƴan shi'a dai a cikin addinin su kam Khomeini ya kawo cikin tahrirul wasila cewa abin da yafi zaman lafiya gare ka koda kai ainihin sallar juma'a to lallai ka dawo ainihin kai sallar azhar, yace wannan shi yafi zaman lafiya gare ka. To wannan dama ba addinin musulunci yake bayani ba, wani addini ne nasu daban can, amma addinin musulunci to sallar juma'a farilla ce, tana ainihin dauke farilla na sallar azhar ga wanda ya same ta. To haka idan juma'a ta yi daidai da ranar idi, to a wannan ranar, ranar idi din, sallar idi ta zama hukuncin sallar farilla a wannan rana. Wanda ya halarci sallar juma'a, to sallar wanda ya halarci sallar idi da hantsi, to sallar juma'a ta ainihin fadi a kan shi. Idan ya samu dama ya yi juma'a, to ya halatta mishi mustahabi ne. In bai samu dama ba, shikenan wannan idi da ya yi wadda ta yi daidai da ranar juma'a, ta ɗauke mishi azhar, ta ɗauke mishi juma'a. Daga idi din in ya so ya ci gaba da harkokin shi sai sallar la'asar, sai ainihin yayi sallar la'asar din. Hadisai sun zo akan haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya shiryar da mu. Kuma kamar yadda muka fara bayani cewa abin mamaki sai aka fifita mas'alolin fiqh a kasashen mu fiye da mas'alolin aqida, sai mutum ya zo ya ci mutuncin mas'alar aqida, kamar misalan da muka buga, mas'alar zuwar dajjal, mas'alar sauka annabi Isa, mas'alar ceto, duk yace ƙarya ce ba za a damu ba. Amma wai dan an samu wani yayi sallar juma'a ƙarfe 9 ko ƙarfe 10 na hantsi, shikenan sai aka yi ta surutu har aka kai shurin sarakuna na gargajiya, aka ce wai ya tuba, ai ba laifi yayi ba. Ai wancan dincan da ya irin waɗancan maganganu ya ƙaryata matsalolin aqida shine yayi laifi, wanda yake in bai tuba ba shari'ar musulunci za ta yanka shi. Amma wanda yayi sallar juma'a ƙarfe 9 ko ƙarfe 10 na hantsi, ai ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wani lokacin yakan yi sallar juma'a daidai da sallar azhar, wani lokacin yakan yi sallar juma'a daidai da sallar idi. Da wannan ne aka ce sallar idi din in ta zo a ranar juma'a, to shikenan wannan rana sallar idi ta zama hukuncin su daya da sallar farilla. Don haka in ka yi ta har za ta iya dauke maka sallar farilla. In ba haka ba, ya za a yi sallar idi sallah ce wadda take bata kai matsayin sallar farilla ba, to ya za a yi ta dauke maka sallar farilla? Sai dan zuwan ta ranar juma'a ya sa hukuncin ta a rannan ya canza, ta zama farilla ita ma, ta zama hukuncin ta daya da farilla. Lallai dole ka yi idi, in baka yi idi ba to dole ne sai ka yi sallar juma'a, in juma'a bata samu ba to dole sai ka yi azhar. Amma ba haka ba, lallai ɗayan uku nan ka sake wuce ka. To saboda haka ya tabbata a cikin sunnah annabi sallallahu alaihi wa sallama, al-Imam Muslim ya ruwaito, haka al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi sallah kafin rana ta zawali. Wani hadisin ya fito ƙarrai bayyana cewa daidai kwatankwacin yadda yake yin sallar idi, dan haka ba laifi bane. Abin da yake kenan sai ya zama masallacin juma'a, wani lokacin wata juma'ar ayi daidai sallar azhar, wani lokacin kuma juma'ar ayi ta daidai da ainihin wato hantsi, daidai lokacin sallar duha ko daidai lokacin sallar idi, ko kuma a raba masallatan juma'a na garin. Waɗannan masallatai su rinka yi ƙarfe 1, waɗannan su rinka yi 12, waɗannan su rinka yi ƙarfe 9. Sai zama in kana da wata sabga daidai ƙarfe 1, ka je kai sallar juma'a ka ƙarfe 9, shikenan sai ka ci gaba da sabgarka. In kana da sabgarka ƙarfe 9 ka ci gaba, sai lokacin da ake sallah wani masallacin 12 ko ƙarfe 1 sai ka je ka yi. Wannan in kun yi haka ba ku saba wa Allah, ba ku saba wa ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba. Wasu malamai ne suka fahimci kuskure kawai, suka gina fatawa akan kuskure, suke ganin sallar juma'a lokacin ta kwaya ɗaya kenan. To kullum abin da muke gaya mutane kenan, sharri kenan na rashin karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Duk sa'an da kuka kaurace ba ku karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, da bala'i da masifa sai ya fada cikin aqidarku, sai ya fada cikin ainihin fiqhunku, sai ya fada cikin tafsirinku, sai ya fada cikin harkar rayuwarku da harkokin addininku baki daya. Shi yasa Allah ya ji kamala wa bakar gumi, kullun zai fara karatu sai ya ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ɗaya ga musulmi. Wallahi wannan magana mutane ba sa fahimtar me yake nufi da ita. Ma'ana duk sanda kuke karatun hadisi, kuke aiki da hadisi, ba ku ba sauran tashin hankali kenan. Sai me? Sai zaman lafiya. Ma'ana duk lokacin da kuka daina karatun hadisi, kuka daina aiki da hadisi, sai me? Sai fitina kenan. to lallai sai an karanta hadisi za a zauna lafiya, lallai sai an yi aiki da hadisi za a zauna lafiya, lallai kuma in aka watsar da karatun hadisi da aiki da shi to za ka ga rigingimu suna biyo baya, wannan yace ba zai bi wannan sallah ba, wannan yace wannan kafiri ne, wannan yace ai shi ga yadda ya gada, wannan yace ga yadda fiqhu yace. Wane ne yazo da addinin musulunci shi an aje zantutukan shi an manta da shi, shi ba shi da ta cewa, ma'ana ya zama kenan fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'us salata, to ku aba'ul uluma kun wulakantar da ilmomi kenan, duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu ya bari an watsar kenan an koma ana wani addini. Anas dan Malik shine sahabi na ƙarshen rasuwa kamar yadda muka kawo tarihin shi a makonnin baya. Anas wata rana ya taho Madina yana zaune a Kufa, aka sauke shi aka girmama shi, ya shiga ɗaki bayan an idar da sallah, an shiga za a gaishe shi babban malami ya zo, sai kawai aka je aka samu dattijo ya rikice yana ta rusa kuka. Lafiya Allah gafarta malami ya ce me zai hana ba zan yi kuka ba, ya ce addinin da manzon Allah ya zo da shi duk kun canza. Suka ce menene kuma laifin mu malami, ya ce sahu din nan ki kanshi ba irin na manzon Allah kuke tsayarwa ba, wai tun zamanin sahabbai kenan. Anas ya ga an rikice game da sahu ya ce addinin da manzon Allah ya zo da shi an canza, ku duba sahu aka canza kawai, yace addinin gaba daya an canza. To ina Anas ya zo duniya yanzu kuma ya zai ce kenan, kuma kuka ya shiga daka yana yi a lokacin, ya ga ba a hada sahu, yace sahu ba ku tsayawa irin sahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin yana cikin sahihul Bukhari. To yanzu yaya mutane suke ibada gaba daya yanzu, da wahala ka samu mutumin da zaka taba shi me yasa kake kaza, yace ah ba Allah ya ce kaza, annabi ya ce kaza, ba sai ya ce wai wani malami ya ce kaza, shi kuma Allah da manzon Allah an manta da su gefe guda. To wannan ba karamar musiba bace, dan haka wajibi ne mutane su gyara. Yasa sallar juma'a wannan matsala ce mai sauki, kaje ka karanta cikakken bayani a cikin ainihin al-ajubatun nafi'a na Sheikhul Muhaddis al-Albani da kuma littafin sharhin Sunan Tirmidhi a cikin mujalladi na biyu na shi Sheikh Ahmad Shakir. Duk sai da ya bayani akan haka, har yace a 1958, wato yau shekaru 40 da suka wuce kenan, kwatankwacin shekarar da shi Ahmad Shakir ya rasu kenan, 1948 ko 1958, yau shekaru 50 ko 40 da suka wuce, yace a masallacin Ka'aba ma har sai da limamin Ka'aba ya musulmanci suka yi sallah daidai kwatankwacin karfe 9 zuwa karfe 10 na hantsi a wancan lokacin. To dama abinda ake so kenan, duk abinda ya zama an same shi da ikhtilafi na tanawwu, wani lokacin annabi yana kaza, wani lokacin yana kaza, to ba a so ku nace wa guda ɗaya, domin nace wa guda ɗaya din nan na farko kun saba milla, kun saba tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, na biyu kuma za ku haifar da musiba. Duk sa'an da aka samu wani ya zo ya raya ɗayan, to shikenan jama'a sai su zo sai su ga cewa wannan abu da ya raya kuma ya zama sabon abu. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Sai yasa an samu annabi wani lokacin yana kaza, wani lokacin yana kaza, to mu ma sai mu rinka yin haka, wani lokacin ai wancan, wani lokacin ai wancan, kun ga an jefi tsuntsu biyu kenan da dutse ɗaya. An dace da yadda annabi yake yi kuma da abin da yake yi. Wanda ya salla ainihin juma'a karfe 1 ko karfe 2 ya dace da yadda annabi sallallahu, ya dace da abin da annabi yake yi. To amma ko ya dace da yadda annabi yake yi kuma ko da yaushe? A'a, annabi ba ko da yaushe ne yake yi haka ba, wani lokaci yayi bayan zawali, wani lokacin yayi kafin zawali. To mu ma sai mu rinka haka, sai ya zama mun dace da abin da annabi ya aikata kuma da yadda annabi ya aikata sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya shiryar da mu. Saboda haka ba laifi bane sallar juma'a da hantsi. Kana sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqra'u ahyanan fi rak'ati al-ula bi surati al-juma'a, wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a raka'a farko ta sallar juma'a yana karanta suratul juma'a. Wannan shine at-tafa'ul kenan, arashi. Dama manzon Allah yana son arashi, yana sha'awa arashi, amma yana kyamar, yana kin campi. Campi shine kace gari ya waye, ina hadu da kuturu ko makaho, akwai alheri ko akwai sharri, wannan addinin maguzanci ne. Abinda ake nufi arashi kuma yau juma'a, kuma sai annabi ya karanta suratul juma'a, kaga abin ya dace kenan. Suratul Juma'a ita ce sura ta 62 a Qur'ani, ayoyinta 11 ne. Wa fil ukhra, a cikin ɗaya raka'ar kuma ta biyu kenan, idza ja'akal munafiquna, wadda idza ja'akal munafiquna ita ce sura ta 63 a Qur'ani, ayoyinta 11 ne. Wannan hadisi al-Imam Muslim wa Abu Dawud sune suka ruwaito shi, وهو مخرج في الإرواء وان حديث الشيخ العلامة الألباني يجينا أن يفت بشيء أجكين إرواء الغليلي لمبا حديث نتري أكد أربعين دبيار وتارة ونلوك تنكما يقرأ بدلها مدد بدلها مدد إذا جاءك المنافقون سيان نبي كرنت هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك إتاك سورة تمانين تقوى القرآن آيوين تأشرين بشدني وأن حديثي شماء الإمام مسلم يروي توشي وأبو داود وهو مخرج في الإرواء ينا نندي هو لتاف إرواء الغليلي شافي نتعي أكد أربعين دبيار توكاغا يد أكيسو دي إن داكا جاء النبي لأن سياكا جاء أيكي سيكر يا أكن هكا wani lokacin annabi ranar juma'a sallar juma'a din sai ya karanta raka'a farko ya karanta fatiha da suratul juma'a raka'a ta biyu sai ya karanta fatiha da idza ja'akal munafiquna to wani lokacin kuma sai ya cire idza ja'akal munafiquna a raka'a ta biyu sai ya ainihin karanta hal ataka hadithul ghashiya mun fahimci wannan da kyau ko wa ahyanan wani lokacin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance ya qra'u fil ula in kaga yace taratan ya kuma zo ya kawo ahyanan to ahyanan yafi yawa fiye da taratan yanzu can da yace wa taratan yaqra'u badlaha hal ataka hadithul ghashiya to mafi yawancin lokaci annabi yafi karanta suratul juma'a da idza ja'akal munafiquna amma dan lokaci jefi jefi ba a rasawa haka yakan cire idza ja'akal munafiquna ya ainihin hal ataka hadithul ghashiya mun fahimci wannan da kyau ko to wani lokacin ya qra'u fil ula a raka'a farko annabi na karanta sabbih isma rabbikal a'la sabbih isma rabbikal a'la ita ce sura ta 87 a qur'ani ayoyin ta 19 ne wa fi thaniya a cikin raka'a ta biyu hal ataka sai karanta hal ataka hadithul ghashiya mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana kaga hal ataka anan ma ta samu shiga kenan wannan hadisi al-imamu muslim wa abu dauda sun iska ruwaito shi bayan da al-Sheikh al-Allama al-Muhaddith al-Albani ya gama wannan sai yace at-tasi'a sallah ta tara salatul idaini sallar idi karama da babba wadannan salloli guda biyu da wadannan ranaku guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya iske mutanen garin Madina in za su ainihin shekara a shekara suna da wasanni guda biyu da suke wasan shekara biki na shekara shine yace Allah ya dauke muku wannan ainihin a wasanni da bukunkuna na shekara ya kawo muku na musulunci dan haka a cikin addinin musulunci ko dai ranar karamar sallah ko ranar babbar sallah su ne kadai ranaku da ake yin wasu shagulgula ake yin wasu bukunkuna to dan haka waɗannan ranaku na idin sallah karama ko babba shari'ar musulunci ta yi rangwame game da wasu abubuwa mutane za su yi wasu wasanni ne nasu da suke na ƴan farauta wasanni ne za su yi na hawan daushe wasanni ne makamantan waɗannan wanda yake babu wani abu na tsafi ko shirka da zai shigo shari'ar musulunci ta kau da kai wasannin da mutane suka saba yi nasu na gargajiya to shari'ar musulunci bata hana su akan haka ba ranar sallah saboda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka zo a cikin sahihul bukhari da muslim ranar sallah har mutanen habasha sai da suka ɗibo kayan wasan su na gargajiya suka zo su ne manzo Allah kuma ya tsaya yana kallon su har yana zuga su yana yaban su to babu laifi akan haka yasa ranar sallah kai ma danginka zage zagi danginka kanawa za su yi hawan sallah za su yi hawan daushe ka bar su su yi karkai wa'azin ai bid'a ai kaza ai kaza abubuwan da suka kawo na bid'a kai kokarin ka nuna musu kuskura kullun shari'ar musulunci tana so idan ainihin aka ce wannan tuwo tuwo ne tuwon shinkafa ko tuwon masara to halal ne amma wannan miya naman kare ne to karka hada ka ce tuwon da miya duk haramun ne baki daya sai ka ce wannan miya haramun ce a shata a samo miyar kalkashi ko kuka a ci da wannan tuwo an ci halal kenan amma an ka hada ka ce da miyar kukan da ai da wannan miya ta kare dan tuwon duk gaba daya haramun ne to kuma ka wuce iyaka bid'ar da mutane suke a cikin waɗannan abubuwa nasu na hawan daushe na bikin shekara sai ku kokarin wa'azantar da su akan haka sun ji ba su ji ba ku yi abin da Allah ya dora muku ku masu wa'azi kar ku ce dan mutane sun ƙetare haddi kuma bari ku ƙetare haddi wajen wa'azi ku tsaya inda Allah ya tsaya da ku shine Allah zai gyara mutane duk zafinka da balbalinka ba zai sa mutane su gyaru ba sai ainihin Allah madaukakin sarki ya nufi su gyaru dan haka abinda Allah ya dora maka yace lasta alaihim bi musaitir ba a ce lallai sai ka tankwara su sun miƙe ba abinda dai aka ce kawai kai dai fa zakir kai tunasarwa, kai wa'azi, fa inna zikra tanfa'ul mu'minina, wa'azi na da amfani ga duk mutumin da yake da imani. To abin da yake akan ka kenan, shi yasa hawan sallansu da suke cudani da suke da maza da mata sai kokarin nuna musu kurakuran waɗannan abubuwa, kai asarar sallah da ake a jami'i sai kokarin nuna musu waɗannan abubuwa, sauran abubuwa kuma da suka saba yi na bushe-bushensu, na ainihin kawo makamai, na guje-guje da tsere da suke da dawakai, duk shari'ar musulunci ta halatta wannan a cikin shari'a. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To sallar Idi babba kenan da sallar Idi karama. To bayan waɗannan ranaku musulunci bai yadda da cewa shekara ta cika za a yi bikin cikar shekara, Happy New Year, wannan ba addinin musulunci bane. Shekara ta kalandar musulunci din ake magana, dama ta Turawa wannan kiristanci ne. Taku ta musulunci ku ce an gama cikar shekara, don haka za a sha rubutun shekara, za a yi bikin cikar shekara, za a haɗu za a yi taron cikar shekara. To wannan duk bid'a ne. To aka samu mutane suna wannan, sai kuma aka samu wai mutane da suke ƴan boko ne, ko kuma wai su kansu ya waye, wai suna son wai za su gyara game da abin, shine sai su ce to wai su wa'azi za su yi. To wane ne yace muku ana wa'azi cika shekara? Duk abin da yake ibada ne, kar ka sake ka kago shi. Addinin musulunci da cewa yau shekara ta shiga, da cewa shekara bata shiga ba, duk ɗaya ne. Ba abin da ake son ku ji, ba wani barka, Happy New Year, ba abin da ake so. Ranar karamar sallah ko babbar sallah, duk abin da za ku ya ishe ku, duk abin da kuka kara akan haka, to kun kara da bid'a. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Shi yasa musulunci bai da wani rana a wadda za a yi cincirindo a shekara in ba waɗannan ranaku guda biyu ba. كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ أحيانا في الأولى سبح اسم ربك الأعلى ونلوك تشمنزان الله كثنتي أركاء فرقونا كرن تسبح اسم ربك الأعلى وفي الأخرى أتكن إيركاء ركما تبيكي ننسلر إيدي هل أتاك النبينا كرن تا هل أتاك وانا حديثي الإمام مسلم دا أبو داودا سونس كرويتو ششيما وأحيانا ونلوك تشم يقرأ فيهما بقاف منزان الله كرن تقاف والقرآن المجيد قاف ita ce sura ta 50 a cikin alqur'ani, ayoyinta 45 ne. Waqtarabatis sa'a, da yaqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamar, ita ce sura ta 54 a qur'ani, ayoyinta 55 ne. Wannan hadisi shi ma al-Imam Muslim da Abu Dawud suka ruwaito shi. Wannan sallah ta Idi kabbara raka'a biyu ce, kamar yadda ka ji kabbara banda kabbara harama za a yi kabbar bari a raka'a farko guda biyar, banda raka'a ta guda bakwai a kabbara ta farko, raka'a ta farko afwan, za a yi kabbar bari guda biyar ko guda bakwai a raka'a ta biyu, banda raka'a dagowa za a yi guda biyar, wannan bakwai da aka ce banda kabbara harama, mun fahimta? Wannan biyar da aka ce a raka'a ta biyu banda raka'a banda ta dagowa, daban-daban ne za a yi su. Sannan za a yi su babu wani zikirori a tsakani, kuma ba a daga hannu a tsakaninsu, daga hannu a na farko ne kawai ake. Amma kowace kabbara sai dai a yi Allahu Akbar, Allahu Akbar, illiman ya faɗa mu ma mu faɗa, illiman ya faɗa mu ma mu faɗa. Bayan haka kuma ainihin sai a ci gaba da karatun sallah, amma ba a daga hannu. Abdullah dan Umar ne aka samu yana daga hannu a wannan wuri da kuma wuraren kabbarbari na jana'iza. Amma a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abin da ya tabbata shine daga hannu din a wannan kabbara ta harama. Amma sauran kabbarbari na jana'iza ko sauran kabbarbari na sallar da ta shafi Idi na abin nan kabbarbarin farko din nan, to ba a daga hannu a cikin su. Sannan babu wani zikiri tsakaninsu. In an idar da sallar kuma liman zai miƙe khutuba. Khutubar Juma'a da dukkan khutuba ta Idi kowace iri da ta roƙon ruwa da sallar kusufi, duk in an tashi da alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ko innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu, yadda ka ji khutubatul haja irin wadda Jabiru ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ba kyau khutubar Idi a fara ta da kabbarbari kamar yadda limaman mu suke yi, mummunan kuskure ne. Malaman fiqh da suka bada fatawa akan haka kuskure suka yi, ko kuma a ce sallah ainihin ta roƙon ruwa ce, za a fara khutubar ta da istighfari, ko kuma a ce sallah ta kusufi ce, za a fara da tubawa Allah. Dukkanin khutuba kowace iri ana ainihin wato fara ta ne da ainihin innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Sannan khutubar Juma'a ita ce ake kasa ta kashi biyu, da kashin farko da ta biyu. Amma khutubar Idi kwaya ɗaya ce ake yi sak in aka fara ta kwaya ɗayan nan aka gama ta sai kowa ya tashi ya tafiye shi ba a kasa hudubar idi guda biyu kamar yadda ainihin ake kasa hudubar ta juma'a wannan kuskure ne al-imam an-nawawi yace duk yin haka abu ne mai rauni bid'a ne ka karanta littafin fiqh sunna mujalladin farko Allah ya shiryar da mu shi yasa lalle in an yi masallacin juma'a sai a je a karanta kuma me yazo a cikin alqur'ani da sunna ba fiqh za a je a karanta ba kun gina masallacin juma'a ba risala za ku dauko ku gani ba ku dauko qur'ani me yace me hadisi yace sannan abin da ya rikice muku sai ku koma ku ƙara ganin sharhin bayanai na malaman fiqh to wannan magana ta malaman fiqh sai ta zama ga ma'aunin ta can abin da kun fara karanta qur'ani da hadisi duk abin da kuka ga ya saba ma alqur'anin nan da hadisi sai ku karba abin da ya zama ƙarin armashi sai ku aje shi duk abin da kuka ga ƙarin armashi ne kuma dangane da bayanin shari'a sai ku dauka malamin fiqh yayi ƙarin sharhi game da mas'ala kaza wannan mas'ala sai aka ga bata saba wani abu da ya zo daga Allah ko daga annabi ba to shikenan babu laifi a karbi wannan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to abin da ake kenan in ba haka ba ko za ku gina masallaci sai zama masallacin iri ɗaya ne da na 'yan bid'an garinku kuna nan kuna balbali duk bid'a kuma irin sallar ku ɗaya komai da komai naku ɗaya ba bambanci sawa'un alaikum Allah ya kiyaye al'ashira sallah ta goma salatul janazati sallar gawa mai annabi yake karantawa kuma yaya yake karatun ma'ana a bayyane yake karatun ko kuwa a boye as-sunnatu an yaqra'a fiha bi fatihatil kitab abinda sunna tace a cikin sallar gawa mai sallar gawa ya karanta fatiha wa suratan da kuma ainihin sura mun fahimci wannan da kyau ko wannan hadisi da yace za a karanta fatiha gashi nan mala yace hadha qaulul imam ash-shafi'i wa ahmad wa ishaqa wannan fatawa ta cewa sallar gawa in an yi kabbarar farko din nan za a karanta fatiha to wannan shine maganar ita ce maganar da al-imam ash-shafi'i da ahmad da ishaq dan rawiya suka fadi wa bihi akhadha ba'dul muhaqqiqina min al-hanafiyyah al-mutaakhirina malamai wadanda suka zo na cikin hanafiya daga karshe wadanda suke kokarin gyara a cikin addini su ma sun bada fatawa a haka wa amma qira'atu surati ba'daha amma karanta sura bayan ita fatiha din a sallar gawa fa huwa wajhun inda shafi'iyya to wannan wata fuska ce an samu wasu daga cikin shafi'iyya sun bada fatawa akai dukkan shafi'iyya sun hadu akan za a karanta fatiha a ainihin kabbarar sallar gawa ta farko to amma karanta sura ne suka yi sabani wani suka ce a karanta gajeruwa kamar yadda in ka karanta al-azkar ko riyadu salihin za ka ga nawawi yace wani suka ce kuma ba za a yi surar ba ma wasu kuma suka ce a mutlaqan za a yi surar sai malam ya ce wa huwa al-wajhul haqq wannan magana ita ce gaskiya cewa za a yi sura din nan cewa sai gajeruwa wannan magana ba ta da asali duk surar da ta saukakan maliman ya ga dacewar a karanta sai ainihin a karanta to wannan hadisi na cewa za a karanta fatiha da sura a sallar gawa al-bukhari ya ruwaito shi wa abu dawud wa nasa'i wa ibn al-jarud sune suka ruwaito idan ba ku manta ba a farkon sifatis salati ash-shaykh al-albani ya faɗi wata magana yace idan ya dauko hadisi a wani littafi ya sake dauko karashin hadisin a wani littafi zai hada shi a layi ɗaya dan kai ka fahimci hadisi ɗaya ne to sai dai zai bambance maka da kausi a cikin hadisi inda baka gane asalin littafin da ya dauko daban-daban ne yanzu da yace as-sunnatu an yaqra'a fiha bi fatihatil kitab to kaga sai yace wa sura to sura din nan kaga sai yake waye ta a kausi mai doro dama duk mun yi bayani mai doro wanda yake da kwana saman shi da kasan shi ko to wannan yana nufin da yace maka Bukhari da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn al-Jarr suka ruwaito to zaka iya samun duk akwai bayani akan karatun Fatiha a cikin waɗannan littafai amma sura din babu bayani a cikin Bukhari babu a cikin Abu Dawud babu a cikin Nasa'i sai dai a cikin littafin Al-Muntaqa na Ibn al-Jarr jama'a mun fahimci wannan ko wannan Muntaqa na Ibn al-Jarr littafi ne yadda kaga girman Riyadus Salihin haka yake amma an samu wani babban almajiri na Albani mai suna Abu Ishaq al-Huwaini al-Athari wani daya cikin manyan malamai ne amma almajiri ne na Albani yayi mishi ainihin takhriji da ta'liq yasa mishi kashful makdud bi takhriji ahadith Muntaqa ibn al-Jarr sai aka buga shi a cikin mujalladai guda biyu yayi mai tahqiqi daya bayan daya sannan da a farkon littafin sai ya ce ya sadaukar da wannan aiki nashi da yayi zuwa ga babban malamin shi muhaddisul asar abi abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani saboda shi abu ishaq al-huwayni ba misri ne mutanen masar kuma suna da irin wannan dabi'ar sai ka rubuta littafi sai ka ce ladan wannan aiki da kai Allah ya kai shi ga babanka ko ga babarka ko ga malaminka to abu ishaq al-huwayni al-majrin al-albani ne amma ba misri ne haka da ya rubuta wannan littafi sai ya ce wannan aiki da ya tsaya yayi shi wurjanjan ya sadaukar da ladan shi zuwa ga babban malamin shi muhammad nasiruddin al-albani don fahimci wannan da kyau ko matashi ne zai baka mamaki zai baka sha'awa sai da ya PhD tukuna a faransanci fa sannan yazo albani ya fara koya mai hadisi amma sai da ya zama babban malami a yanzu sai da ya zama doctor a faransanci yana jin faransanci sai da ya zama doctor guda a cikin faransanci mun fahimci wannan sannan yazo aka fara koya mai hadisi kuma ya waye gari yanzu ya zama hamshakin malami a cikin ilimi shi yasa duk abin da zaka kai da gaske duk abin da yake da mun dalibai a kasar nan ba da gaske suke karatu ba in ba haka ba yaushe zaka zauna shekara 10 gaban malami da nufin kai dalibin ilimi ne kuma baka samu abin da kake ne ba gwan maka hakura ba kuma inda a ce Allah ya ka wani dalidi ne kana da kwakwalwa wata tosasshiyar kwakwalwa to sai kai ta bugawa amma kana da kwakwalwa to amma baka dauki abin da kake da gaske ba sai ka shekara 10 kana karatu gaban malami kuma kai baka zama malami ba to me ake da irinka addinin musulunci da yake san nan da nan ayi shiga sojan ujuku yanzu nan a shirya kan nan da nan shuka dage da gaske kake shekara 3 sai a same ka yadda ake son ka to amma mutane ba da gaske suke ba sai ga cewa saboda kasar ta mu dama haka aka gada sai mutum ya fara karatun littafin fiqh sai kai shekara 70 bai sauke mukhtasar ba to me yake da irin wannan dan Allah me yake da shi wannan ba shi da amfani wannan in aka ce sai an kai irin wannan matsayin dan Allah za a yi karatu to yaushe ne za a yi wa addinin musulunci khidima kana ga ga sunan matasa ne shekara 25 shekara 30 sai gan shi ya ainihin zama malami har rubuce-rubuce yana yi amma a kasar mu sai a ce mutum shekara 70 amma har yanzu yayi a iziya yake dan Allah wannan me ya amfani shi shi kanshi bai amfani kanshi ba balle ya amfani wani idan da Allah ya yi ka balidi ne sai a ce to haka amma Allah ya yi ka da hazaka to kai ka kwari kan walaysati ziyadatu shadha kama za'amat tuwajiri wannan kari na cewa wa suratan din nan ba to ba shadha bace riwayar kamar yadda ainihin tuwajiri ya riya haka akwai wani babban malami mutumin kasar Saudi Arabia a shekarar da sifatu salati ta fara fitowa shi tuwajiri Allah ya nishi rasuwa Allah ya gafarta mishi wani malami ne a kasar Saudi Arabia wanda yake kasar Riyadh to malami ne na aqida sai zama lokacin shekarar da sifatu salati ta fito shi kuma sai ya karanta sifatu salati sai ya dan nashi ta'aliki yake ganin da wasu gyare-gyare a cikin sifatu salati zan buga ainihin misalai guda biyu ni yaso sai maka ishara ka je inda zaka karanta su gyara na farko da yace shine wannan yace kuskure ne da albani yace wa suratan din nan hadisin da yazo da wa suratan riwayar ibn al-jarr din nan riwaya ce shadza to shi sai kasa fahimtar me ake nufi da riwaya shadza yana ganin tunda an samu bukhari da abu dauda da nasa'i sun rawaito wannan hadisi cewa annabi ya kasance yana karanta sura a sallar gawa sai a cikin riwayar ibn al-jarud a cikin muntaka sai aka samu wa suratan to shi yana ganin tunda uku sun hadu akan riwayar cewa fatiha din nan to daya ya hadu ya zo da cewa wa sura kari kenan sai ya ce to ya kawo wani sabon abu ya kawo bakon abu wanda ya saba wadancan dan haka sai ya ce shadza ce to kaga hadarin ka shiga fannin da ba naka ba malami ne na aqida shi me kai shi shiga bangaren hadisi ai ba ta haka ake samun hadisi shadza hadisi shadh yana zuwa ne ta hanyar da ya zama mutanen kirki su ruwaito hadisi waɗanda suke amintattu sai aka samu wani shi ma mutumin kirki sai ruwaito hadisi wannan hadisin nasu sai kuma ya zama shi din nan tashi riwayar ta saba wata su to sai a ce ya zama shadh tunda shi mutumin kirki ne da mutumin banza ne shi ko dai da cikakken hadda sai a ce shi tashi ta zama munkara to amma sai ya zama anan ba sabawa ta yi ba ƙarin ilimi ne ta zo da shi waɗancan sun ce annabi ya kasance yana karanta fatiha sai wani ya zo ya ce wa suratan ƙarin ilimi ya zo da shi sai a dube shi mutumin kirki ne mutumin kirki ne amintacce yana kuma da lafiyayyar haddace a ce shi ma ainihin hadisin shi ya zama sahihi, ƙarin da yayi ya zama ƙarin bayani ne. Kamar wancan hadisi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu li hatta li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair, mafi yawanci sun ruwaito hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sai wannan mutum ɗaya sai ruwaito shi da min alkhair, sai aka dubi mutumin ɗayan nan sai aka ga mutumin kirki ne yana da hadda, sai a ce ta zama ziyadatu thiqa, ƙari ne mutumin kirki yayi. To wannan ma haka, don haka wai jiri sai yayi kuskure anan, jama'a mun fahimci wannan. To amma Ash-Shaykhul Allamatul Albani yace lokacin da ya ga wannan littafi na tuwaijiri ran shi bai baci ba, sai tsaya ya karanta. Duk haka ake so, inda kai salafi ne na gaskiya ka aje wannan irin aqidoji da aka yi ta karantar da mutane shekaru aru-aru, duk wanda ya bata ka kai ma ka tashi ka bata shi. A wannan malami yayi littafin nan yana tuhumar wasu kurakurai, a zahiri akwai abubuwan da yake yayi ne don ya ci mutuncin Albani, amma sai natsu, yace sai na natsu na karanta littafin shi da dukkanin natsuwa da kuma dukkan takawa, yace sai na gane cewa duk cikin abubuwan da yace yana tuhumata da gyara ba abin da ya dace, sai akan fassara wasu kalmomi da na fassara wani hadisi, yace nan ya dace, don haka Allah ya saka mai da alheri, Allah ya biya shi. A wajen addu'ar idar da sallah can ƙarshen sallah, wa a'udhu bika min al-ma'asami wal maghrami, Allah ina roƙonka ka tsare ni daga al-ma'asam, duk abin da zai kai ni ga saban Allah, wal maghram da taurin bashi. Yace to wannan fassara kalmomin shi Albani ya fassara su da kuskure, to shi wannan malami yace a ga fassara su kuma ya kawo dalili, sai Albani yace ya karba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan bayani yana nan anan cikin muqaddima, gashi shine yace unzurul muqaddima, ka karanta shimfiɗa wannan littafi daga shafi na 6 zuwa shafi na 8. An gane wannan? Wannan a cikin tsohon bugu kenan, a wannan sabon bugu da ke hannunmu daga shafi na 30 zuwa shafi na 32, nan za ka je karanta, za ka ga cikakken bayani akan duk matsalolin da suka tattauna da shi da wannan malami Tuwaijiri. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Sa'annan kuma in ka karanta za ka ga ƙarin ilimi ma game da yadda ya takhrijin hadisin, ya nuna cewa hadisin ba shafi bane ga yadda matsalar take, ya tsaya bayanin ta, Allah ya shiryar da mu. To dan haka jama'a kun ji, sallar gawa ba yadda malaman fiqhu malikiya su mai risala da sauransu Allah ya ji kansu suka ce ba, cewa an yi kabbara farko za a ce alhamdulillahi alladhi amata wa ahya alhamdulillahi kaza kaza, wannan kuskure ne, gaskiya ba shi da asali a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai fa shi mai risala yayi kuskure, kai kuwa yanzu ka ji sunnar manzon Allah ta zo gare ka, in ka taurare to kai bid'a kake, kai saban Allah kake, ya kamata ka san wannan, domin sai ce to ai tun da wani malami ne ya faɗa to ai ba za a ce bid'a ba, eh shi malamin ba bid'a ya rubuta ba, dan ba wauta ya ba, ba ganganci ba, da yana da tabbas gashi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya inganta, babu yadda za a yi mai risala ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Amma kamar yadda ya ce a farkon littafin shi, ya ce a neman ma magabata kyakkyawan mafita, shi ne kyakkyawan mafitan Ibnu Taymiyyah ya littafi ya sa mishi ainihin wato abin nan raf'ul malami, wato ɗauke zargi anil a'immatil alami, game da manyan malamai, ba za a zargi mai risala akan ya saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba, alheri ya nufa sai kuskure ya faru gare shi. To kai yanzu gashi hadisan sun zo maka gaban ka gadi, ga su nan farakal kamar rana, kana ji kana gani sun inganta, bai halatta ka tashi sallar gawa kai kabbara farko ka ce alhamdulillahi alladhi amata wa ahya alhamdulillahi alladhi yuhyil mauta kaza 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 kaza, in kai haka kai kai bid'a. An fahimci wannan? Yadda wancan dan dariqa yake karanta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa, eh bid'a kai ma haka kai, ya kamata ka fahimci wannan da kyau. Mun fahimci wannan da kyau ko? Domin wancan da yake karanta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi yake salatul fatihi, ga salatan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ji yana gani ya barsu, to kai ma ga abin da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sunna kana ji ka barsu, tafiya ku daya da shi, ya kamata ka yi a hankali, matsalar ba karama ba ce. Saboda haka kun ji jama'a, sallar gawa abin da ake kenan, a kabbara farko a yi fatiha da sura, a kabbara ta biyu a yi salatin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ba Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih ba, wannan saban Allah ne, ba salatin Annabi bane, ya kamata ka ji da kyau Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. ba salatin manzon Allah bane, ka tuba. Nan ce salati goma ga annabi, salati za ka yi sosai, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ko ɗayan dai salati waɗanda za mu zo mu samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna nan nau'i bakwai, malam zai kawo mana a cikin wannan littafi sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama. To ka tsaya a nan, kar ka ƙara, kar ka rage. Mai risala a ƙarshe yace zaka ce warham Muhammadan wa ala Muhammadin, wannan ma mummunan kuskure ne. Al-Imam Abubakar Ibn al-Arab yace wannan kuskure ne da mai risala ya kawo, yace dan haka bai halatta a ji shi akan haka ba. Nawawi ma ya faɗi wannan a cikin littafin shi Al-Azkar. In kana da azkar Al-Azkar na Nawawi, ka je ka duba babin salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Yace ƙarin da Ibn Abi Zaid al-Qayrawani al-Maliki mai risala kenan ya kawo warham Muhammadan, da wasu malamai na Shafi'iyya yace kuskure ne, bai halatta a ƙara shi ba. To Ibn al-Arabi ba Maliki ne ya faɗi haka a cikin littafin shi Aridatul Ahwazi sharhin Tirmidhi da yake. Na haka salatin annabi zakai shi ne yadda aka ce kai, kakka ƙara, kakka rage, kakka kawo irin naka daban. Cewa ai Allah ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi. Wannan aya abinda tazo te maka bayani, tazo te maka bayani ne akan ta shar'anta maka yin salati din. To yaya ake salatin? Su waɗanda suka ruwaito mana Al-Qur'anin da kansu sahabbai kenan, sai suka je suka tambaye shi, Allah ya karantar da mu ya ce mu yi maka sallama, to ka koyar da mu yadda muke maka sallama, to yanzu ya ce mu yi maka salati, yaya za a yi? Shi ne annabi ya zauna ya karantar da su salatai nau'i nau'i, hadda wanda shi da kanshi yake wa kanshi za ka zo ka ji su. To kar ka sake ka ƙetare waɗannan nau'o'i na salatan annabi sallallahu alaihi wa sallam. In ka kama haka, to ka kama hanyar daji, ka ɓata, kai ma ka bi taka ɗari ƙarkenan. Yasa ya kamata mutane su lura wannan mas'ala, babu sassauci a cikinta ko kaɗan, ta fi komai sauƙi, amma mutane ne suka maida ita mai zafi. A ce maka ga na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, a matsayinka na musulmi mai mutunci mai kunya, a ce kuma sai ka aje na manzon Allah ka koma ka ɗauki na wani, in aka ce maka ai ga na manzon Allah, sai ka ce to yanzu kuna nufin wannan baya da falala, sai a ce eh. Ya kamata duk kuɗin nan da kuke tattauna da waɗannan ƴan bid'a ku san yadda ɗan bid'a ba abin shi da sassauci fa, saboda in ka bi da sassauci zai iya turmusha sunna ne. Karye maka barazana shine limamin juma'a, shine limamin kungiya, shine limamin wa'azin baki daya, wallahi karka sake maka barazana ya tsaya ya saki jiki tsaf, ya cire tabarau, ya cire madubi, a tsaya a yi magana. Babu yadda za a sake a ci kasuwar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To yanzu wannan din warham Muhammadan din ba daidai bane, sai ka ce ba daidai bane. A cikin risala fa yazo, sai ka ce maguzanci ne. To yanzu mai risala ba maguje ne, sai ka ce a'a, ba maguje bane, kuskure ne yayi ya saka kai. Tun da ka gane kuskure ne, to kane muka ɗauki wannan kuskuren ka kashe addinin annabi da shi, to ya zama maka maguzanci. Ya kamata ka fahimci maganar, wallahi mutumin Najeriya sai ka fito karara ka gaya mishi magana karara, sannan yake fahimtar ta. In ba haka ba, wallahi sai a dade ana badakala gomma daga nan, yace to shikenan, to aban magana, to abata a hakan din. Amma wallahi ba za a cika so sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Mun fahimci wannan da kyau jama'a, Allah ya shiryar da mu. Wa yukhafitu fiha makhafatatan, sannan kuma mutun ya karatu a cikin ita sallar gawa a boye. A boye ake yin sallar karatu da ainihin salatai da sauran duk addu'o'in da ake yi, ba'da takbiratul ula, bayan kabbara ta farko. Ma'ana mutun ya karanta Fatiha da sura a boye a bayan kabbara ta farko, shine abin da yake nufi. Kamar yadda na fara bayani, kabbara ta biyu kuma salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama, kabbara ta uku kuma akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar, duk mun karanto su a cikin ahkamul janaiz. Haka kabbara ta hudu, to ya zo cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, annabi wata gawar yakan yi mata kabbara biyar ko shida ko bakwai har zuwa tara. To malaman fiqh mai mukhtasar da sauran malamai suka ce sai ainihin liman in ya sake ya wuce kabbara ta hudu din nan, to sai ku sallama ku bashi wuri. A wannan magana kuskure ce. Idan liman ya wuce kabbara ta hudu ba za a yi sallama a bashi wuri ba. Wannan magana da mai mukhtasar ya faɗa kuskure ce, bai halatta maka ka bita ba, saboda ta saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Hadisi ya zo cikin sahihul Bukhari, in baka da Bukhari dauki blogul marami ka duba, dangane da kabbar barin biyar ma. Wani sahabi ya zo ya kabbara biyar a sallar gawa, ana idar da sallah, aka ce gaba ta malam yaya, sai ce manzon Allah yayi haka, ba zan gushe ni ma ina yin haka ba. Manzon Allah yakan yi hudu, yakan yi biyar, yakan yi shida, to har zuwa tara. sayyidina Hamza san da ya rasu sai da manzo Allah ya mishi kabbara kabbara sai da ya mishi guda tara sai za mu ma yanzu in wani babban malami wani babban mai daraja wanda yake da mutuncin addinin musulunci dama abinda manzo Allah yake dubawa kenan wani yana da kula da mutunta addinin musulunci wani ya je yakin Badar yayi kaza to annabi yazo sallagawa sai ainihin kare mishi akan ainihin sauran kabbarbari ne yau da kullun dan haka Hamza sai da manzo Allah ya mishi kabbara kabbara ta sallar gawa sai da ya mishi so tara guda tara to kabbara farko Fatiha da sura ba du'a istiftahi kabbara ta biyu salatin annabi kabbara ta uku sai kai addu'a ga shi mamaci kabbara ta hudu sai kai addu'a wadda za ta tattaro shi mamaci da sauran mamata to idan zaka kara biyar fa addu'o'i ne duk zaka cike ga shi wannan mamaci da sauran musulmi addu'o'in nan kuma karka kara naka karka dauko na wani malami ka dauko na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yazo mana da addinin to kai yadda yake in ba haka ba kuma Allah baya so gon maka daina in ba zaka yadda annabi yazo da shi ba to ka daina ya fi maka zaman lafiya domin yayin da ka zo kana cewa kana yin addinin musulunci kuma ka kawo ba irin yadda annabi yake ba to kana damage kenan kana ta'adi a cikin addinin musulunci kenan Allah ya shiryar da mu wannan hadisi cewa a boye ake karatu a sallar gawa al-Imam an-Nasa'i shi ne ruwaito shi wa Tahawi da al-Imam at-Tahawi bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci bayan da malai ya gama wannan bayani sai kuma yace tartibul qira'ati wa tahsinus sauti biha karanta al-Qur'ani dalla sannan kuma da kyautata murya wajen karanta al-Qur'ani din Qur'ani in kana karanta shi ba a san kane kana hade wasu haruffa ko kalmomi so ake kane ana jin harafi dai dalla kalma kana yi sannan kuma ka kyautata muryarka ka gyara ta anan ne ya kamata ka zama the golden voice ka zama mai makogoran zinare saboda maganar Allah kake karantawa kuma a gaban Allah karatu ne zaka yi yau da kullun karatu ne a sallah karantar da yara zaka yi ka tsaya ka gyara muryarka ta gyaru sannan ka karanta dalla wa kana sallallahu alaihi wa alihi sallama kama amarahu Allah ta'ala manzon Allah ya kasance kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce shi yurattilul qur'ana tartilan manzon Allah yana karanta alqur'ani dalla dama haka Allah yace warattilul qur'ana tartila ka karanta alqur'ani dalla la hazzan manzon Allah baya sauri wala ajalatan kuma baya gaggawa bal qira'atan mufassara sai dai karatu manzon Allah yake wanda kana jin fassarar shi dalla harfan harafi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ibn al-mubarak shine ya ruwaito wannan fi zuhudi a cikin littafin shi mai suna kitabuz zuhudi war raqa'iq tun farkon karatun sifatul salati nayi bayani akan wannan littafi na ibn al-mubarak a cikin ainihin takarda ta 162 fuska ta 1 don a lokacin ba a buga littafin ba amma na ga mana tuntuni an buga wannan littafi kamar shekara 30 da suka wuce min al-kawakib yace ka duba daga cikin ainihin al-kawakibud durri a cikin takarda ta 575 wani malami ne Ibn Urwat al-Hanbali babban malami ne Bahambali malamin hadisi sai ya dauki littafan hadisi masu dama sai rinka tara su yana ainihin kwafe su in ya kwafe sai zama yana hadi su ne gaba daya misali da Bulughul Maram da Riyadus Salihin sai ya dauko su sai ya hade su kawai ba wai zai hade karatun su ba a'a in yazo zai ce Bulughul Maram sai ya rubuta hadisan tsaf in ya gama Bulughul Maram sai kuma ya ce Riyadus Salihin sai ya kwafe amma duk gaba daya sai hada sai musu mujalladi daya a ce misali Bulughul Maram izama shine juz'in farko Riyadus Salihin na biyu littafi kaza na uku haka ya hada su sai ya sa mishi Al-Kawakibud Durri tauraro mai haske littafi ne wajen mujalladi 100 babban malami ne to wannan littafin nashi daga shine ake dibowa yanzu ana bubbugawa Allah ya gafarta mishi to wannan littafin na Ibn al-Mubarak na daga cikin littafan da yayi wannan aikin wa Abu Dawud haka al-Imam Abu Dawud ma ya ainihin ruwaito wannan hadisi wa Ahmad da al-Imam Ahmad bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci dan haka kun ji haka annabi yake yin karatu dalla yake yi hatta kana yurattilu surata hatta takuna atwala min atwali minha har annabi ya zan saboda karatu da yake daya bayan daya har ya zama sura in yazo yana karanta ta sai ta fi wadda ta fi ta tsawo misali surar da ba a ce an ci minti uku ana karanta ta to saboda yadda yake karanta ta dalla sai ta kai ta ci kamar minti 5 saboda zai tsaya yana yin ta daya bayan daya yadda yake kamata ya a ce surar da tafi wannan tsawo ce za a yi ta a minti biyar. To amma ga ta gajeruwa saboda ɗaya-ɗaya da yake sai zama ita ɗin ta kai minti biyar, wanda yake yiwuwa da kai za ka yi karatun sai zama kamar minti uku ne. To amma shi sai ya tsaya bi abin a hankali. To dan Allah na annabi ya bi alheri ko kuwa na mutanen duniya, na annabi ya bi alheri gaba ɗaya. Sai yasa sai kai irin yadda annabi yake, ka rinƙa dalla-dalla sallallahu alaihi wa sallam. Wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi wa Malik, wa kana yaqulu, manzo Allah ya kasance yana cewa, yuqalu li sahibil Qur'an, ranar alkiyama za a ce wa wanda ya haddace alqur'ani. To jama'a, kalubalen kowa da kowa, gwargwadon sura aya da ka haddace gwargwadon aljannar da za ka shiga. Iyaka ka gairul magarubi alaihim wa rallalin, to hawa na bakwai za ka tsaya, wallahi hawa na bakwai za ka tsaya, amma Allah ya maka gamda katar. In kuma ya ce ai zagi na kake da kake cewa gairul magarubi alaihim wa rallalin, kaga wuta ba ai da kai. Wato hawa na aljanna, aljanna bene ce, gidan sama ce. To gwargwadon yawan ayoyin alqur'ani gwargwadon yawan hawanta. Idan aya goma ka haddace, sai a aje ka kofa aljanna. Step na farko kenan, matakala farko a ce ka fara karantawa, kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin, sai kawai ka ganka a mataki na daya. Wata lift ce za ta yi sama da kai, menene duk abin da yake ka sani aljannan nan, to alheri ne. Sai ka ji da kai aya ta biyu haka, kana gama sauke alqur'ani, in kai gangaran alaramma ne ba gargada, to ka kura aljanna kenan can kololuwa. Ayar ka kwaya uku, to hawa na uku za ka tsaya. Shi ne yake, yuqalu li sahibil qur'ani, ranar kiyama za a ce wanda ya haddace alqur'ani, ikra, ka karanta alaramma, karanta, wartaki, ka fara takawa, ka fara hawa, hawa sama, warattil kama kunta turattilu fid dunya, ka karanta qur'ani dalla dalla kamar yadda kake karanta shi a duniya. To yanzu kana hade aya da aya, yaya kenan? Aya goma ka mai da ita daya, ba step daya kenan zaka tsaya ba? Step daya zaka tsaya kenan, zangayinka ya ja maka. Wani sai a ce saboda iya karatu ya ayi aya 38 da numfashi daya, yana gama sai ya fadi sumanne, nace Allah ya kara. Duk wanda ya yi dama shi ne jaza'an wifaka. Yadda kai mugun aiki haka za a yi maka mugun abu, yadda kai kyakkyawan aiki haka za a yi. Waye yace ka hada aya biyu ma? Balle aya 38 za mu zo mu ji, kuma mun ji a baya annabi baya hada aya da aya, ko da suna da alaka da juna. To wani zai ka ji alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, shikenan su ko matan islamiya har ma ran da za su yi bikin bude islamiya ko rufe islamiya sai an gayyato shi, yi musu aya 40, ban san dan bid'a zai gayyato. To yi musu aya 40 da numfashi daya. Allah ya shirya da mu. Sai a ce ka karanta dalla dalla din nan alarama, kamar yadda ka kasance ka ne a duniya. Fa inna manzilaka, domin masaukinka, gidanka, inda akhiri ayatin taqra'uha, shine karshen ayar da ka karanta. Idan Fatiha kadai ka iya karantawa, to aljanna mataki na bakwai kenan. In kai mata kuma numfashi ɗaya, to shikenan duk bakwai din nan, sai a ce to kana matakin farko kenan. Wannan hadisi al-Imam Abu Dawud shi ya rawaito shi wa Tirmidhi wa sahahahu, kuma Tirmidhi ya inganta wannan hadisi. Wa kana yamuddu qira'atahu 'inda hurufil maddi, manzo Allah ya kasance wuraren harufan madda yana ainihin ja, duk inda madda take annabi yana ja. Annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen abin da ya shafi madda, kama a ce wannan madda wajibul muttasil, wannan madda ja'izul munfasil, shi duk madda ja yake kawai. Ba a ce karka bi ka'idar masu tajwidi ba, ka bi, to amma ka bi ka'idar Muhammadu manzo Allah, mana ba ta fi ba. Ma'ana idza jaa nasrullahi wal fath, to wannan jaa, kaga madda ce wannan, duk sun hadu akan cewa wajibi a jata ko. To amma akwai wadda take harafin maddan ya zo a ƙarshen wata kalma, kuma hamza ta zo misali a farkon wata kalma. To anan sai ce kana da zaɓi, ko ka ja harka biyu, ko ka ja harka biyar, ko ka ja harka hudu. To ka ja harka biyar din nan ka yi ishba'i, ka cika shi yadda yake. To haka manzo Allah yake yi sallallahu alaihi wa sallama. Na haka fa yamuddu bismillahi, bismillahi ba madda ce ta tabi'a ba, Allah din nan, to annabi yana janta. ba ana ba cewa ake kace bismillahi ba cewa ya muddu din a madda ta tabi'a ta wurin annabi yana yin ta bismillahi haka yake cewa wa ya muddu arrahman haka arrahman ita ma ba madda ce tabi'iyya ba to ita ma yana janta harka biyu wa ya muddu arrahim haka nan arrahim to kaga arrahim madda ce ta tabi'a ba ta tabi'a ba ba tabi'iyya bace madda ce da take aridun للسكون ذاك ايجنت حركه 2 ذاك ايجنت 4 ذاك ايجنت 6 تو النبي انا اشباع انت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من فهمت wannan da kyau ko wannan hadisi al-Imam al-Bukhari wa Abu Dawud su suka ruwaito shi wa nadid da kuma irin kalmar nadid duk kaga aridul lisukun ko to di yana jan su mun fahimci wannan to kuma ka gama ka fadi ka su mai yanzu tun anan duniya ba ana nuna ba mamakin an je lahira ai maka kisan da yake ba za ka abin nan ka zauna cikin rayuwar da yake babu mutuwa a ciki babu rayuwa annan duniya kai kashe ne ka su ma shi yasa asma'u Allah ya kara mata yarda kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya ruwaito a zamanin su sai aka zo ana yin sallah sai aka karanto wa idza fa idza nuqira fin naqur فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ان aka bushin kaho rana ce wanda ba sa sauci ga kafirai ma'ana aya kenan kai wani sufi yana baya sai ya fadi ya mutu sai ta ce wannan dan bid'a ne ta ce dukkan zamanin manzo Allah aka saukar da Qur'ani nan ba wanda aka karanta mishi Qur'ani ya sheme ya mutu wai shi saboda tsoron Allah ne kai sai ya fadi ya mutu dun ba ai busa kahon ba daga cewa fa idza nuqira fin naqur idan aka busa kaho kawai shi sai fadi ya mutu tace wannan dan bid'a ne asma'u kenan hadisin na cikin Tirmidhi to tun ba busa kahon ba kai ka mutu to wai ce ka mutu wai kawai saboda tsoron Allah ne wai kawai sai fadi ya mutu shi kawai saboda makarkata kawai sai hawo makarkata ya fadi ya mutu yaba abinda aka ce kai kawai kai inda aka ce kai kuka kai inda aka ce kar kai kuka kada kai inda aka ce ga abinda ake so kai kai karatu aka ce kai wuri kaza to kai amma nan ba a ce da an karanta wata aya Qur'ani ka fadi ka mutu saboda tsoron Allah ma'ana manzo Allah bai da tsoron Allah kenan ba mun karanta farkon ahkamul janayiz ba ibn al-qayyim ya kawo wata magana wani sufi da aka zo aka ce mishi dan shi ya mutu sai kalkale da dariya sai aka ce wane mutum wannan ya kai makami na sanin Allah sai ibn al-qayyim ya ce wannan mutum bai san Allah ba ko min qala zarrat yace manzo Allah da aka zo aka ce dan shi ya mutu sai fashe da kuka kai kuma an ce saboda tsoron Allah an ce danka ya mutu ka kyalkyale da dariya ma'ana kai kafin manzo Allah tsoron Allah kenan to abin da ake so kenan duk inda kai aka komo manzo Allah zama shine ma'auni yaya yayi nan wani zindikin dan shi a garin ne yazo yana bada labarin wai wani malami a Iran saboda malanta wai yana karanta Qur'ani da reverse da reverse yake karanta Al-Qur'ani ma'ana alhamdulillah rabbil alamin to shi sai juya harufan yana karanto su haka wanda haka yana sauke Qur'ani kuma ce to wannan zunzurutin kafiri ne ai duk wanda ya karanta Qur'ani da reverse yayi kafirci to wace gwaninta take ciki to haka zaka gani suna karantar da ku adab in ba ku yi hankali ba har malami zai karantar da ku adab ko balaga ko nahwu sai zo ya batar da ku a zo ana karantar da ku adab sai a ce ai ga wani shi ma yana karanta Al-Qur'ani da reverse harufan alqur'ani sai bai ga dama zai rikita su kuma ya karanta su kuma su zama kamar qur'ani kama da wani tana wani ne an ka ji wani baban zaba ko ma roƙa haka suka ce to in ka ji qur'ani baban zaba kai dan adam kai dan fi'a lalle qur'ani a karanta shi yadda Allah ya saukar da shi ka a rikita komai na daga cikin harufan shi mun fahimci wannan da kyau ko eh kamar wanda Allah ya ce idza jaa din nan ko to idza jaa ko to sai a juya kamar jaa din nan sai ta zama taikon gaba kon baya sai ta zama kamar a ja kenan nasrullahi idza jaa to wai ce haka saboda haka ya kamata lalle mutane sai su lura wallahi addinin musulunci ba wai gwaninta ake me gwaninta shine kai yadda aka ce da zaka tashi sallar azhar kai raka'a takwas ai ne ahlar yace ko da mantuwa kai Allah baya son sallar ka sai ka sake ta li'annaka ghafilun yace saboda kai banza ne sakarai baka da kan gado duk sallar da ka tashi saboda rafkanuwa haka maimaita ta to mashirmanci ne kai dan haka babu qabli babu ba dai akan ta ka sake ta kawai jama'a mun fahimci wannan a to ba ƙari kai ba saboda Allah ana buƙatar kai hudu sai kai takwas ba kai ƙari ba to amma Allah baya so hudun nan da yace to ka tsaya akan haka shine addini kana ƙara ta kai biyar inda gangan ne ta baci inda kuskure ne shine sai a ce kai qabli ko abin da ya kamata na ba'di Allah ya shiryar da mu wa kana yaqifu ala ru'usil ayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana tsayawa akan ayoyi jam'in aya sai a ce ayat to jam'in jam'i fa sai zama al-ayyu kama ash-shaykhu ash-shuyukh al-mashayikh jam'in jam'i ayi jam'i kuma a ƙara jam'in wannan jam'i din to annabi yana tsayawa akan ayoyi kama sabaka bayanuhu kama yadda bayani ya gabata akan haka kashi yake cewa fi qira'atil fatiha a cikin karatun babin karatun fatiha kenan shafi na 70 wato a tsohon bugu na wannan littafi ya zama shafi na 90 kenan da ainihin wato 6 a cikin wannan bugu a cikin tsohon bugu shafi na 70 a cikin wannan sabon bugu dake hannunmu shafi na 76 jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa babu kyau ka hada aya da aya aka ce koda suna da alaka da juna duk mun karanto wannan kamar fawailul lil musallin sai ka tsaya alladhina hum an salatihim sahun sai ka tsaya kowace aya ko tana da alaka da juna ka yanka ta aya aya kakka hade ta ba kyau wa kana ahyanan yurji'u sautahu wannan lokacin manzon Allah ya kasance yana maimaita sautin shi abinda yake nufi da tarje gashi nan zai gaya mana mina tarje yace daga tarje komawa abinda ake nufi wani lokacin annabin ya zo karatu sai ya ainihin karanta wannan aya sai kuma ya sake maimaita ta da wata murya shine tarji'i a sauti misali alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mun fahimta ko to wani lokacin annabi yakan yi haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال الحافظ الحافظ ابن حجر وندي شرح بلوغ البخاري يتي هو تقارب ضروب الحركات في القراءة شيني اينهن واتو كسن تد حتى اينهن واتو موسن عرشي كوكما موسن كراتو او جن كراتو معنا يزما وانا مريا تاي كسد وانا وانا تاي كسد وانا واصله اصلش الترديد شيني كيد كوموا وترجيء الصوتي ابن لأيكي نفي دا كوموا دا صوتي tardiduhu bil halq ma'ana wannan muryar da ka karanta ka sake komawa da wannan muryar cikin makoshinka ka sake fito da karatun da wata muryar daban wa qala al munawi abdur rauf al munawi kuma yace wa zalika yansha'u ghaliban an arhiyatin wa bisatin wannan galibi yana faruwa ne ta hanya ainihin wato annashwa da kuma ainihin wato halin sakewa wato mutumin da yake cikin farin ciki da annashuwa galibi shine yake yin irin wannan wal mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallama hasala lahu min zalika hadhun wafirun yawm al fatih haka ya faru da dama ga annabi a ranar da aka yi fatuhu makka saboda an ci makka da yaki sannan annabi yana cikin annashuwa da farin ciki shi yasa surar da yake karanta kamar yadda zaka zo ka ji in ya karanta ta sai maimaita ya sake maimaitawa da wani ainihin muryar sallallahu alaihi wa sallam to gashi aka ce wa kana ahyanan yurji'u sautahu wannan lokacin annabi ya kasance yana maimaita sautin shi kama fa'ala yawm fatihi makkah kama yadda ya ranar da aka ci makkah da yaki wa huwa ala naqatihi yaqra'u suratal fatihi yana kan ainihin tagoshi yana karanta suratul fatihi ita ce sura ta 48 ayoyinta 29 qira'atan layyina karatu annabi yake mai dadin ji mai taushi yana tausasa harshen shi wannan hadisi